بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي daya ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda daidai da 28 ga watan August shekara ta 2000 October muna karatun littafin As-Sarim al-Battar fi Tafaddi li Sahrat al-Ashrar na Sheikh al-Allama Wahid Abdussalam Bali Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya. Wannan malami bai gushe ba yana karantar da mu dangane da ainihin yadda ake maganin sihirut tafriq. Shine inda muka kwana jiya a inda yake bayani dangane da matakin farko, cewa matakin farko sai kai malamin da za ka yi wannan ruqya din ko kuma nishra ka karya ainihin asiri din, sai ka ainihin gyara yanayin aqidar shi wannan da za ka yi wa da yanayin wurin zaman kai ya zama wannan wuri ya ainihin wato dauke da wani abu wanda ya saba ma shari'a. Bayan da muka ji wannan sai malam yace asabe abu na bakwai daga cikin jeren giyar abubuwan da za a kula da su tun kafin a fara yin maganin, yace tatawabba'u qabla al-bad'i fil ilaji wa ta'muru man ma'aka bil wudu. Kai malamin da zaka ainihin yi wannan karatu ga mara lafiya wanda zaka karya mishi asiri ko kuma wanda zaka koran mishi aljani da izinin Allah, sai kai alwala tun kafin ka fara ainihin yi mishi magani din, haka duk waɗanda ke tare da kai sai ka umarce su da su yi alwala. Alwala ba irin wanda muka gada a wurin iyaye da kakanni ba, ba kuma irin alwalar da ainihin aka gada wurin malaman fiqhu ba, amma alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ta zo tsantsatta a cikin alqur'ani da hadisi ba tare da kiyasi ba ko kuma ra'ayi. Ya zo cikin sunna hadisi sahihi daga al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta yin basmala a farkon alwala, don haka in ka zo zaka fara alwala sai ka fara da bismillah. Wannan sunna ta ainihin tabbatar da haka, kuma abu ne wanda yake wajibi, fadan basmala din wajibi ne, domin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda duk ya ainihin ya alwala bai ambaci sunan Allah ba shi da alwala. Kisa in dai ka zo alwala kana ji kana gani da gangan keme ne ka yi bismillah, ka tabbatar da cewa baka da alwala, alwalar ka ta baci, wajibi a kula da wannan. Idan kai bismillah nan sai ka ainihin wanke hannayenka duka guda biyun hannaye, in muka ce hannaye muna nufin tafin hannu, sai ka wanke tafin hannunka duka su biyun zaka hada ka cuccuda su so uku, ba wai nan uku nan uku kamar yadda mai iziya yake ba, a fadan wannan maganar bid'a ne balle aiki da ita. Sai za muka ce maka alwalar irin wanda manzon Allah yace ba irin ta iyaye da kakanni ba, ba irin ta malaman fiqhu ba, irin ta manzon Allah. Dan haka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi daga sayyidina Uthman cikin sahihul Bukhari da Muslim ya nuna cewa ana alwalan ne a wanke tafukan hannayen duka duka za su cuɗi junan su so uku, ba wai wannan uku wannan uku shida ba, a'a in kai haka kai bid'a sai ka tuba. Abinda za ka yi haka za ka ɗibo ka ciccuɗa ka ciccuɗa kai ɗaya, ka sake ciccuɗawa kai biyu, ka sake ɗibowa ka ciccuɗa uku, haka ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ciccuɗawa da aka ce maka kakka tsefe yatsunka a wannan wurin ba nan ne wurin tsefe yatsu ba, ka ciccuɗa yatsun dai kawai gaba ɗayansu ciccuɗawa zuwa wuyan hannu, sannan ka ɗibo ruwa da tafinka na dama ka ainihin kurkura bakinka. Kurkura wannan da za ka yi ba a nan ne za ka yi asuwaki ba, asuwaki ana yin shi ne tun kafin a fara alwala, yanzu ka riga ka fara alwala, don haka ka ɗibo ruwa da hannunka na dama sai ka ainihin guntsa sai ka kurkura bakinka, in ka kurkura sai ka zubar, ka sake ɗibowa ka sake guntsa ka kurkura ka zubar, ka sake ɗibowa ka sake guntsa ka kurkura ka zubar, ka yi uku kenan. In tafin hannunka yana da ainihin kwarfi mai yawa yadda zaka iya kwarfowa, kuma bakinka babu datti yadda yake zaka iya da tafi ɗaya kai so uku babu laifi, ya tabbata cikin sunna akwai ainihin hadisi akan haka cikin sunan Tirmidhi. Ka kwarfo haka sai ka guntsa ka kurkura ka zubar, ka sake guntsa ka kurkura ka zubar, ka sake guntsa ka kurkura ka zubar, yayi daidai in kai haka. In kuma kai kowace kwarfa ka ɗiba ka kurkura ka zubar, yayi daidai haka. sannan sai kuma shakar ruwa tare da tace shi, ka ɗibo da hannunka na dama ka shaka, sannan sai ka sa hannunka na hagu sai ka ainihin fyace, ka sake ɗibowa da hannunka na dama ka sake shaka sai ka sa na hagu sai ka fyace, ka sake ɗibowa da dama ka sake shaka sai ainihin ka fyace, ko kuma ka ɗibo da dama ka sa hagu ɗin ka fyace, ka sake ɗibowa da dama ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace, ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace, in kai haka yayi. Hadisan nan duk cikin sunan Tirmidhi insha Allah. Bayan ka gama shakar ruwa da fyacewa, sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama, ka kai matuƙa wajen shakar ruwa ɗin sai dai in kana azumi. Idan lokacin azumi ne, Ramadan ko ba Ramadan ba, in dai kana azumi to za ka shaƙi ruwan sama-sama, amma in ba azumi kake ba to ka kai matuƙa ka shaƙa sosai, kuma kar ka shaƙa yadda za ka sheƙe ka suma, a'a ka shaƙa dai yadda za ka san ka kai matuƙa, sannan ka fyace. To sai wanke fuska. Wanke fuska, tsawon fuska yana farawa ne daga gindin gashi na ɗabi'a na yau da kullum na al'ada. An faɗi wannan ne saboda ai ihtirazin mutumin da yake da saiko, wanda yake da saiko dan ka a ce mishi ana fara shafa ne daga gindin gashi, mai saiko ya zama tsakiyar kanshi ne nan ne gashi ya fara, ya ga zai faro daga nan ne, ba haka ake nufi ba. Dan haka suke cewa gindin gashi na al'ada, wato koda kana da saiko to sai kai kiyasi mafi yawancin mutane ina ne gashin su yake, to daga nan ne zaka fara ainihin wanke fuskarka. Ina fatan mun gane. Sannan tsawon fuska yana karewa ne zuwa ga ƙarshen ainihin haɓa, ba cikin haɓa ba, ƙarshen haɓa. Sannan faɗin fuska yana farawa daga gefen wannan kunnen zuwa gefen wannan kunnen, gindin kunne gefen gindin kunne zuwa gefen gindin kunne, wannan shashin shine ake kira fuska. Shine shari'ar musulunci tace zaka wanke sau uku. Wankin nan da zaka yi sau uku, kana wankewa kana ainihin ciccuɗa ko ina da ina, ka tabbatar da cewa fuskarka ta wanku, ka wanke ainihin haka sau uku. Idan kai wannan, sai kuma ainihin ka zo ka wanke hannayenka. In aka ce hannaye a nan, wankin farko ɗin nan shine farilla, don haka sai ka wanke dukkan hannunka gaba ɗaya, abin da ake kira zira'i, tun daga yatsunka har zuwa gwiwar hannunka, kuma ka shigar da gwiwar hannun. Ka shigar da gwiwar hannun, amma kar ka ƙetare, amma ka shigar da ita, ka wanke gaba ɗaya, ka cuccuɗa gwiwar hannunka. Hadisi sahihi ya zo cikin sunan Darqutni cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana wanke ainihin gwiwar hannun shi sosai, ka cuccuɗa, sannan to anan ne zaka bi ka tsatsefa yatsun hannunka ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya zaka bi ka cuccuɗa su haka. Wannan wanki shi ake kira farilla. Sannan sai ka zo daga wuyan hannu zuwa wuyan hannu, wannan na biyu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu, afwan, shine uku kenan. To waɗannan biyun ƙarshe haka za ka yi musu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Ina fatan jama'a an gane wannan. In kai wannan sai kuma ka dawo hagu, ita ma hagu kai mata haka. Wankin farko duka cuccuɗa yatsu ɗin nan haka, ka shigar da gwiwar hannunka. Na biyu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Na uku, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Bayan kayi wannan sai shafar kai. Idan akwai rawani a kanka, rawanin da ya zan ba kayi shi a kan hula ba, in kayi rawani a kan hula irin na malamai da alƙalai ɗin nan, manyan malamai da alƙalai da mutanen Misra ɗin nan haka, to wannan ba za ka yi shafa a kan shi ba. Amma in ya zama rawaninka ka ainihin kawo yadi ne ka naɗa a kanka, to wannan in ka zo za ka yi shafa a kan shi. To rawani wanda ake ɗaura shi mara hula, in dai ka iya ɗaura rawani ka ƙware a kan me ake kira ɗaura rawani, ka san rawani ma zuwa kake ake kura maka ɗaura. Yanzu misali, ba wanda ya kai babarbare da ba Kano iya sa hula a Najeriya, ba wanda ya kai babarbare da ba Kano iya sa hula, riga malin-malin kuma ba wanda ya kai ba zazzagi iya sa. To haka koyo ake ashe. To rawani ɗin iri biyu ne. Akwai rawanin da zaka daura zai rufe gashin makonkwadarka duka, ya rufe dukkan ka gaba daya. To irin wannan ainihin rawanin, in ka zo zaka yi shafa ainihin akan shi gaba daya, iyakan yadin kenan. Rawanin da ya zama kuma ka burtso gashin makonkwadarka, gashin makonkwada shine gashin goshi, forelock, gashin goshi, wannan gashi da ke gefen goshi, zaka iya daura rawani haka sai wannan gashi ya burtso. To in ya burtso, in ka zo kakka shafi yadin kadai,
sai ka faro shafa tun daga ainihin gindin gashin naka, ka shafo gashin goshin naka, sannan sai ka karasa shafar ainihin a kan yadin, sannan sai ka dawo da shafar ainihin zuwa wannan gashi da ka fara. In kuma babu ainihin gashin, ka rufe da rawanin gaba daya, sai ka ainihin shafa tun daga farkon inda rawanin ya rufe goshin ka har zuwa kiyarka, sannan ka dawo da wannan shafa kuma inda ka fara zuwa gare shi. Jama'a mun gane wannan? Wannan shine abin da sunna ta ce game da shafa akan rawani. Malaman bid'a ne suka yi kyama akan shafa akan rawani daga cikin ainihin waɗanda suke danganta kansu ga ahlus sunna, kamar yadda aka samu ƴan bid'a daga cikin ƴan shi'a suka yi kyama dangane da shafa akan hujji. Duk waɗannan baki ɗaya batattu ne, sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba a magana su. Manzon Allah ya yi shafa akan hujji a halin tafiya ko a halin zaman gida, wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah ya yi shafa akan hujji banda tafiya, ya yi ƙarya. Wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan rawani banda halin tafiya, ya yi ƙarya. Haka wanda ya faɗi akasin haka, ka ce sai a halin tafiya za a iya shafa akan rawani, saboda an ce annabi ya aika wasu sun tafi jihadi sai umarce su rinƙa yin shafa akai. Ka yi ƙarya, wannan waƙi a to ainin ce ba ta nuna cewa shikenan in ba halin tafiya ba za a yi shafa akan rawani ba. Mazaunin gida da matafiyi zai shafa akan rawani, zai shafa akan hutu, duk baki ɗaya daidai wa daida ne. Wanda ya raba ya tuba, ya istighfari, ya yadda cewa hukuncin ya haɗe gaba ɗaya. Jama'a mun gane wannan? Jama'a musulunci shari'a fa ba a faɗe da san rai. In baka da nasi karka faɗa, in ka faɗa da san rai ka zama ɗan wuta. Shari'ar musulunci in ta ce eh, in ka ce eh amma, shikenan ka fita. In ta ce eh ka ce eh, ka ga bakin ka kai shiru. Jama'a mun gane wannan da kyau? Wallahi in ba haka ba za ku waye gari kun mai da addinin musulunci irin addinin kiristanci. Addinin din kiristanci ko na ƙato zai iya shan palm wine, ya sha ban mi, ya kwanta gari ya waye, ya ce Allah ya mai wahayi jiya da daddare. Kuma sai a karɓa a rubuta a ce Allah ya taɓa wani wahayi a Ocean State. To musulunci babu haka. Komai girmanka baka isa ka ƙara ko ka rage ba, ka yi abin ka kawo shi yadda yake, ba ƙari ba rage. Saboda haka mu kiyaye. In kuwa ya zama kanka babu rawani, in ka zo shafa a kanka sai ka kwaɓa hularka gaba ɗaya ba tsumbure, irin yadda wasu suke a riƙe hannu hula da hannu ɗaya, a yi shafar kai da hannu ɗaya. A ina ka karanta? Shafar kai ana yi ne da waɗannan yatsu gaba ɗayansu na hannaye guda biyu, kuma a shafi dukkanin kai. Haka sunna ta ce a shafi dukkanin kai tun daga farkon goshi ɗin nan inda gashin ka yake har zuwa ƙeyarka, sannan ka dawo da shafa inda ka fara. Haka sunna ta ce. Shafi'iyya Hanafiya suka ce za a iya shafa wani bangare na kai. Me yasa wai? Saboda wancan hadisi da aka ce annabi yana shafa wani bangare na kanshi sai ya karasa shafa akan rawani, aka ce babu hujja a ciki. Wancan hadisi ga ma'anar shi kun ji mun gabatar muku. Amma kanka babu rawani, to zaka shafi kanka ne duka, ka dawo da shafar kan haka da yatsunka duka. Dan haka hularka ko miliyan 10 ka saye ta, ka aje ta gefe guda, ka shafa, ka dawo da shafar. Karka irin wannan dabarar da suke yi, wai su ƴan bariki sai ga ana wani haka dan shegantaka, an rike hular da gefen yatsu haka, ana tafiya ana tafiya haka, in aka dawo kuma sai a dawo sai a aje ta. To wa kai wa wayo? Allah, ka aje hular gefe guda, ka shafi kan, ka dawo da shafar, sannan sai ka ainihin mayar. Jama'a mun gane wannan da kyau? Mata za su iya shafa akan hijabin su, hijabin da ya zama babu dan kwali a ƙarƙashin shi. In ta daura dan kwali sannan ta kawo hijabi, to wannan kam in ta tashi wala, labudda sai ta cire hijabin, ta kuma cire dan kwalin ta shafi gashin kanta. Amma inda za ta kawo shi tsuran hijabin ta sa a kanta, ya zama kanta babu dan kwali a ciki, sai ta zo sai ta dangwalo ruwa, sai ta shafi ainihin saman hijabin ta inda gashin nan nata sai tunta yake kamar dai namiji ga rawani, ta dawo da shafar daidai wa daida, babu komai akan haka. Karanta littafin Al-Muguni na Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi. Mun gane wannan da kyau ko? To sa'an nan sai shafar kunni. Shafar kunni manzo Allah ya ce al-uzunani min ar-ra's. Wannan hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi. Hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi. Karanta silsilar sahiha mujalladin farko. Da littafin ainihin sharhin Tirmidhi na Sheikh Ahmad Shakir mujalladi na farko, da kuma ainihin littafin fiqhiyyat al-khilafiyyat na al-Imam al-Baihaqi, tahqiqin Salman ya tsaya ya tattake wuri akan babu shakka wannan hadisi sahihi ne. don haka annabi ya ce al-uzunani min ar-ra'si, kunnuwa biyu to jikin kai suke, hukuncin kai suke bi. Me yake nufi? Idan ka shafi kanka ka dawo da shafa, sai kuma wannan laimar sai ka shafi kunnanka da ita. Haka waɗannan manyan yatsunaka, manya su ne za su shafi bayan kunnanka, bayan kunnanka, cikin kunnanka kuma waɗannan yatsu na nuni waɗanda kake tonan faɗa da su za ka shafa. Haka haka mun gane jama'a, saboda haka haka ake yi. Wannan shafa ta iya yiwuwa ka ce a to ai malaman fiqh sun ce wata jididul ma'ilahuma, to malamai suka ce wannan magana ita kanta bid'a ce balle aiki da ita, domin hadisin da yazo akai munkari ne. Don haka Imam Ahmad yace duk wanda ya sabunta ruwa ga fatar kunne ya aikata bid'a. Da kan ka zo sai dai ka dangalo ruwan, sai ka shafi kanka ka dawo da shafar wannan laimar, sai ka bi sai ka shafi kunnanka. Ta iya yiwa ka ce to ai laimar bata isar ba, sai aka ce ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so biyu, ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so uku. Karanta hadisin cikin sunan Nasa'i daga Sayyidina Uthman, babu shakka dangane da haka. Dan haka zaka iya shafar kanka ka dawo da shafar, sai ka shafi kunnan haka, sai kuma ka sake dangalo ruwa ka sake shafar kanka karo na biyu ka shafi kunnanka haka, sai ka sake dangalowa ka sake haka, sai ka dawo sai ka sake abin. Ai kanka dai ba kan jaki bane, in dai ba kan jaki bane, in Allah so ya ji ku, amma dai ka ce bai ba to bashi haka, ai ibada ce bashi haka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To bayan kai wannan ka gama alwala, abin da sai wanke kafa. Kafa in an zo wanke ta ana wanke dama ne, sannan sai a wanke hagu, za a wanke su daya, a wanke su biyu, a wanke su uku. Iya idan kafa ake shigarwa, idan kafan nan zaka yi sharhad da su, sannan yatsun kafafuwanka zaka duka tsatsefe su. Sunna ta nuna cewa babu laifi zaka iya tsefe su da yatsan ka karami haka, in kuma haka bai faru ba ko da wani yatsa zaka iya tsefewa. Mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka mu kiyaye wannan, in kai haka ka kammala alwararka, abin da ya rage maka sai ainihin kai addu'a, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatakkirin. Wannan hadisi ne sahihi, al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi da cikakkiyar riwaya nan da kaji, muslim kuma ya ruwaito ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To sai ka hada riwayar guda biyu sai kai aiki da ita, dan hadisi daya ne. Muslim ya ruwaito rabin farko ne, wannan kuma ya ruwaito shi duka, hadisi ne sahihi. Amma kakai karin da mai qawaidi ya kawo, waja'alni min ibadika salihin, wannan bid'a ne bai da asali. Karka daga yatsa irin yadda in za a addu'a sai ga an daga yatsa haka, da aka yi mutane primary da makarantun islamiya, Allah ya saka da alheri, amma wallahi bid'a ce, sai an tuba. Ya kamata a gane, karka daga ido sama irin yadda duk aka koya mutane a islamiya, da duk ba kyau. Hadisin da yazo akan daga idon haka, al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi cikin littafin shi amalul yawm wal layla da isnadi dha'ifi jiddan, bai inganta ba daidai bane. Kakkai daga yatsan ku dama bashi da wani asali cikin addinin musulunci, amma daga idan ne aka samu bai inganta ba, dan haka jubbiyun gaba daya ba daidai bane. Kai addu'ar ka dai zakai, babu wasu addu'o'i ke yi wajen wanke gabobi, a ce in ka zo wanke fuska ga addu'ar da zakai, in ka zo wanke hannu ga addu'ar da zakai, in ka zo shafa kai ga addu'ar da zakai, kurkuran ruwa ga addu'ar da zakai, babu asali wannan. Kaje ka karanta littafin ainihin al-mughni fi hamlil asfari sil asfari na al-imam Abdurrahim al-Iraqi, takhrijin hadisan ihya ulumuddin. Ghazalidi ya kawo irin waɗannan hayaniyar, Iraqi yace dukkan su baki ɗaya hadisai ne matattu ba su inganta ba. Dan haka jama'a ina fatan mun gane wannan. A takaice wannan ita ce alwalayar da ta zo a cikin sunna, musamman karanta Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da makamantan waɗannan littafai na sunna, za ka samu ainihin waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Amma ba a shafa akan hula, mutane su kiyaye wannan, ba a yin shafa akan hula. Abin da ya rage shafa akan kufi da shafa akan safa, shari'ar musulunci ta tabbatar da waɗannan, da shafa akan takalmi, cover shoes ko sandal ko slippers, duk ya tabbata daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ka zo ainihin alwala, ya zan kafin ka zo ga wannan alwalar, dama ka yi wata alwala da ka wanke kafarka, sai ka zo sai ka sanya huffi. Menene huffi? wani takalmi ne mai kasa irin na canvas, kasan shi shafaffe ne irin na canvas, bai da dunduniya, shi yake kira hoki. Sannan daga saman shi kuma irin su ɗaya da takalmin ruwa, ya rufe idan kafarka har ya tafi ya rufe ƙaurinka, sai shi yake kira al-khuf. Ana yin shi madarar fata, fata ita kadai zallanta, wannan shi yake kira al-khuf. Wannan hukuncin khufi nasoshi sun zo karara akan shafa akan shi, nasoshi sun zo karara akan shafa akan safa. Safa irin wannan da Bature yake yiwa daga Ingila ko daga Faransa, safa za a iya shafa ainihin akanta. Hadisai ne karara suna cikin Sunan Tirmidhi, ingantattun hadisai ne daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma sharadin shafa akan huffi da safa, sai in ka sanya su kafin kai alwala, sannan ma'ana da kai alwala sannan sai ka sanya su, da kai alwala sai ka sanya huffi, da kai alwala sai ka sanya safa. Idan alwalarka ta kare ka zo sallah azhar ko la'asar ko magriba, to in ka zo kana zuwa sai ka ainihin shafi huffinka ko safarka. Yaya ake shafa akan huffi ko safa? An dai ce manzon Allah yana shafa saman huffin shi, shi yasa al-Amiru Sanani cikin littafin shi Subul Salam yace lam tathbutu al-kamiyatu wala al-kayfiyya, so nawa a so daya, babu wani abu da ya tabbata cewa za a shafi huffi so uku ko so biyu, bai tabbata ba. Haka kaifiya, yadda za a ga malaman fiqh sun siffanta cewa za ka sanya ainihin tafinka na hagu a ƙasan kafarka daga yatsunka, sannan tafinka na dama kuma a ainihin saman yatsunka na hagu, sai ka murzo sai ka taho haka, wannan bai tabbata ba. Ko kuma ka sanya yatsunka ainihin na kafafuwanka a cikin tafinka na hagu, wannan kuma yatsu na ainihin wato abin nan yatsunka na dama su kuma ka ainihin tallafo saman kafarka, sai zama wannan kana murzo kasa, wannan kuma kana murza sama. Duk wannan baki ɗaya bid'a ne, sai an yi istighfari in an tabbai, bai tabbata daga manzon Allah. Hadisi sahihi cikin Sunan Abi Dawuda, Ali dan Abi Talib Allah ya kara mishi yarda, yace da ake da ra'ayi ake addini, da a gani na ne addini, yace da kasan kuffi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba, domin ƙasa ne yake taka ƙasa. To da daka ake addini, dukkanmu da iyaye da kakanni ake addini, sai mu ce to an hankalce ai ƙasa yafi dacewa a shafa, ko ba haka ba jama'a jahilai sai su ce eh. To sayyidina Ali yace a amma ba da haka ake addini, sai yace na ga manzon Allah yana shafar saman huffin shi. To shikenan in ka sake ka shafi ƙasa, inda fata wani malami ne kafin ka san waɗannan nasoshi na hadisi, ba za ce ka aikata bid'a ba, domin shi ma malamin ba bid'a ya aikata ba. Amma ga hadisi ka ji garan dangan gariya daga sayyidina Ali, ingantaccen hadisi, ka ce ba za ka yi aiki da shi ba, babu shakka kai dan bid'a ne, kuma akwai munafunci a zuciyarka. Dan haka ka sanya safarka, ka zo za ka yi shafa akan huffinka a kaddara ga kafarka nan, kawai ka dangwalo ruwan sai ka zo ka shafa haka, sai ka miƙo kafa hagu ita ma sai ka dangwalo mata ruwa sai ka shafa haka, sai ka tashi kai tafiyarka. Haka law kana ad-din bi ra'yi lakana asfalu al-khuffi awla bil mash min a'lahu, yace da ra'ayi ake addini, to da sai in ce kasan huffi yafi dacewa a shafa ba sama ba, sai ce amma na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana shafan saman huffin shi, dan haka sai ka shafi saman huffin ka, kar ka sake ka shafi kasa. Hadisin da aka ce wai annabi ya ce a shafi kasa din, hadisin Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad sun ruwaito shi, hadisi ne munkari sanadan wa matnan, bai inganta ba, karka sake kai aiki da shi. Ko da malaman fiqh sun ce karka aiki da shi bai tabbata ba, me ya tabbata? Shine shafan saman huffi ake, safa huffi. To haka takalmi, sai ka sanya sandal dinka ko ka sanya cover shoes dinka, kafin ka sanya sai kai alwala, in ka zo kana da bukata za ka ainihin iya shafa a kansu suma. Hadisai sun tabbata akan haka cikin Sunan Tirmidhi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, da cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi cewa Annabi yana shafa akan takalmi. Haka aka ce na'alu, na'alu takalmi, khuffu daban, jorab daban, dukkan su an ce Annabi yana shafa akai, safa, takalmi, huffi, duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shafa akai. In kai mazaunin gida ne, in kai shafa akan huffinka, kai alwala ka sanya huffinka, za ka yi awa 24 kana shafa akai, yini ɗaya da kwana ɗaya. idan kai matafiyi ne zaka ainihin yi awa 48 yini ji da kwana biyu kana shafa akai, to bayan nan shikenan sai kuma ka sake dasa wata muddar daban. Abinda wannan bayanin yake nufi shine a yanzu ƙarfe 8 na dare, a yanzu da nake magana, misali sai kai alwala sai ka kawo huffinka sai kasa, shikenan akai sallar isha, da akai sallar isha kaje kai sallolinka na shafa'i da witri kai kwanciyarka, kai kwanciyarka zaka iya kwanciyarka da huffinka dan kana kwanciya da safa, to ba inda aka hana in ga dama zaka kwanta da huffinka ko da safarka. Gari ya waye asuba tayi janaba bata same ka ba, in janaba ta same ka kam al'amar ya tarwatse maka, amma janaba bata same ka ba sai ka zo zaka tafi sallar asuba sai kai alwala, in ka zo alwala sai ka shafi huffinka kaje kai sallarka ka kintsa ka tafi kasuwa, daga nan ka ainihin je sallar azhar ta kama ka sai kai shafa akan huffi, la'asar kai shafa akan huffi, magriba kai shafa akan huffi, isha kai shafa akan huffi, ƙarfe 8 na dare in tayi in kana nan cike da alwalarka zaka iya ci gaba da ibadarka, to daga nan duk sanda alwalar ta kanye maka to bai halatta ka sake shafa akan huffinka ba, sai ka yi sabuwar alwala ka wanke kafarka ka sanya huffin sannan sai ka sake diban sabon zango. Ko mun gane jama'a? To mazaunin gida kenan awa 24, mace kuma awa 48, haka sunna ta kawo wannan rahusan. Gara basati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam an-Nawawi yace duk mutumin da aka ce ya tabbata shafa akan huffi yazo ya kiyin shafa akan huffin saboda yana kyama, to ya tabbatar da cewa ya aikata laifi a musulunci. A ce shafi mana ka ce to abin ne dai ni dai wanke kafa dai yafi natsuwa a zuciyata, to munafiki ne kai. Wanda yace ka wanke kafa shi yace kai shafa akan huffi, to me ya shafe ka? Ta ka ce alwalar ba ta ka bace cewa kai kai. In mutum ya zo wurin tela da yadi ya ce tela abin da nake so yadin nan so nake ka dinka min shi bai bai, sai tela ya ce ba zai ba, in tela ya dinka yadin nan wurin can ya fito ya yi laifi tunda ba a ce mishi ba, aka ce dinka bai bai sai ka dinka bai bai din. To abin da yake damun mutane sai mutum ya ce ya za a dinka bai bai, to haka suke a addini. In aka ce yi kaza sai ka ce to yaya za a yi kaza a hankalce, waye ya ce ka aiki da hankalinka? Da an yadda hankalinka na da aiki da ba a aiko maka da manzanni ba. Jama'a mun gane wannan? Wannan kwakwalwar haka ba irin injin mota bane ko na mashin. Duk injin babur yana iya jan wannan gangan jikin babur din ko? Duk injin mota yana iya jan gangan jikin motar. Duk injin jirgin sama yana iya daga jirgin sama, haka injin jirgin ƙasa ko? To kai ko wannan kwakwalwar haka ba za ta iya jan wannan gangan jikin ba. An baka ita ne kawai dan in an zo maka da sakon Allah sai ta taimake ka kai tunani, amma ita kadai bata isa ta zaka ba. Injin mota yafi kwakwalwarka ƙari game da ainihin yadda injin yake da alaka da motar fiye da yadda kwakwalwarka yake da alaka da jinka, ka gane wannan? Don haka ba a ce kai aiki da hankalinka ba, in shari'a tace, in shari'a tace ka luri ka za kai sallah, to ba a ce ayi aiki da hankalinka ba, ka ce to ai a hankalce kuma ai wuri kaza ya dace, waye ce tunda shari'a tace to yi abin da tace, ma'ana hankalinka anan kai amfani da hankalin ya bi shari'a ba ya saba ma shari'a ba. Jama'ar musulmi mun gane wannan ko? Wannan shine ainihin bayanai dangane da haka. Sai malamai suka ce da zan sanya huffi na daga gidanmu na yi shafa akan huffin, da na zo masallacin sai na ji ba ni da bukatar in yi sallah da wannan huffin, sai na cire huffin a kofar masallaci sai na shigo cikin masallaci, shin zan iya yin sallah da ainihin waccan alwalar wadda ban wanke kafa ba na yi shafa akan huffin kuma huffin na cire shi? Aka ce zaka iya yi. Me dalili? Asari ne yazo sahihi a cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi daga sayyidina Ali, Allah ya kara mishi yarda, Ali yayo alwala daga gidan shi, da yayo alwala daga gida da damuna ne, sai yazo ya samu kofar masallaci ruwa ya kwanta, sai ga ba zai iya taka ainihin cikin ruwan nan tabo da huffin shi ba, sai kwaba huffin shi da yake namiji ne, Ali ga danga kusan yaki, da yayo tsalle haka sai dirgo cikin masallacin, dan ka san haka maza suke, kanka zauna kawai kalalab 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 kawai arna su zo su buge. Mun fahimci wannan sayyidina Ali har aka ce Ali Haidara, Ali gadanga kusan yaki, kawai da ya kwabe takalmin daga can sai ya riko takalmin shi a hammata, da yayyo tsalle kai sai bugo cikin masallacin sai aje takalman shi gefe guda sai ya salla. Jama'a mun gane wannan da kyau, don haka sai malamai suka ce tun daga shi an samu cikin salaf ga su su sayyidina Ali tun aikata haka, babu laifi akan in kai hub alwala ka shafi hubbinka, wata bukata ta sa ka cire wannan ainihin hubbin naka, to zaka iya yin sallar haka ba tare da ka sake wanke kafar ba. Don wasu sun ce lallai in dai haka ta faru sai ka sake alwalar, wasu suka ce sai ka ainihin sake wanke kafar, sai shi al-Imam al-Bayhaqi ya ce amma mu muna da shiriya daga salaf tunda ya tabbata ga Aliyu yayi sai kawo wannan, sai ce don haka na Aliyu zamu dauka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'ar musulmi a takaice kun ji yadda alwala take a sunna, sai kai irin wannan alwalar irin da zaka koya matarka da ƴaƴayenka da duk wanda shari'ar musulunci ta ainihin haukanka game da shi akan ka koya mishi ibada. Kuma ingantacciyar alwala in mutum na da gefe shari'ar musulunci tabbatar mishi game da ainihin ya bi ruwa ya zuba a ƙarƙashin gemun nan ya biya ciccuɗa shi, shari'ar musulunci bambance tsakanin gemu mai yawa da gemu kaɗan ba, aka da yake gemu shi ko gemu duk inda gemu yake gemu ne, don haka in ka ɗibo bayan ka gama wanke fuskar ka sau huɗu abun sau uku, to na huɗu ba fuska za ka wanke ba sai ka ainihin wanke gemun ka da haka. Haka hadisi ya zo a cikin Muslim Imam Ahmad, hadisi ne sahihi akan haka. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Wannan ba shine mawdu'ur ra'isinmu ba jama'a, amma mawdu'ur ra'isinmu an ce ne kai malami da zaka yi ruqya sai kai alwala, to kaji irin alwalar da zaka yi. Now, za a iya yin haka. Tun ya zo ya ɗibi ruwa, ya kurkura, ya zubar, sai kuma raguwar sai shaka, sai ya tace. Sai ribo ya kurkura ya zubar ragowar sai shaka ya fyace, haka in kai haka yayi tabbata yana cikin sunan Tirmidhi babin alwala insha Allah. Allah ya shiryar da mu. Sai lokaci ya zo za a samu a siffanta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kasad guda, kasad ya dauka na audio da video duk baki ɗaya, sai ai ta yadawa a jama'a. Amma dai albishirin jama'a muna da kasad wanda muka siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin awa uku na video ne. Wannan ya faru ne yayin da muka je garin Wari da Delta State, suka ce sun samu kasusuwa na sifatu salati da muka karanta, suna son ina ma da a taimaka a nuna musu abin aikata, shi ne aka yi aka dauka a cikin kasar na video awa uku an siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu kuma a takaice ta ji siffa alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam. Karshe dai ka je ka salati da al-doktor Fahad ya rubuta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam, siffa alwalar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. An samu wani malami a jami'ar ɗan Fodiyo da ke Sokoto ainihin fassara shi da Hausa, ka je ka samu dan ka karanta ka fa'idantu abinda ake so kenan, duk abinda za mu yi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kun ji irin alwalar da aka ce jama'a, sai kai kai irin wannan alwalar, sai ka umarci waɗanda ke tare da kai wanda za ka yi wa ruqya ko nushra, wato in aka ce ruqya sunan duk irin wannan harkar kenan, mutum kanshi na ciwo in ka kama ka ne mai addu'a ka ne mai ruqya, yana fama da ciwon kirji ka ne mai ruqya, asiri ne zaka karya ka ne mai ruqya, aljani ne zaka kura ka ne mai ruqya. To amma sunan karya asiri shi musamman, karya asiri sunan shi shi musamman nashi na kanshi, to annushra, annushra. Dan haka in ka ce mishi ruqya ka kira shi da sunan jama'a shi ne, kamar general ne na soja sai ka ganshi sai ka ce wannan soja ne, kaga ka kira shi da sunan jinsin shi. In kuma ka ga dama ka ce wannan general ne, ka kira shi da mukamin shi kenan. To in ka ga dama za ka iya cewa ina yin ruqya ne, to anan kaga sai ka bayyana wace irin ruqya, sai ka ce a kanshi nake ciwo ko ku aljani nake kora ko kuma ina karya asiri ne. To in kuwa ka zo kai tsaye me kake kace ina nushra ne, to duk wanda ya san ka'idar ya san karya asiri ne kawai kake. Jama'a mun gane wannan da kyau, don haka da kai da waɗanda ke tare da kai mara lafiya da waɗanda suka zo don su taimaka maka ko kuma dai wani abu makamancin haka, duk baki ɗaya sai su haɗu sai su yi alwala. Babban dalili akan haka saboda ainihin mutumin da yake da alwala aljani baya iya shiga jikin shi, dan ta iya yiwa aljanin ya fita daga jikin mara lafiyan duk sai ya shiga jikinka, ya shiga jikin wani daga cikin mutanen suka zo. Sannan kuma ita alwala tsarki ne, to duk abin da za ainihin yin addini in an aikata tare da alwala ba a yi laifi akan haka ba. Malam yace as-samin na takwas, idza kanat al-maridatu unsa, idan ita wannan mara lafiya ta kasance mace ce, la tabda fi ilajiha hatta tahtashima, kar ka sake ka fara yi mata magani har sai ta ainihin wato lullube jikinta baki daya, wata shudda alaiha malabisaha, kuma duk ta daddaure tufafinta, duk wani wuri da ake fatan in ta zo faduwa zai iya bayyana to ta daura wannan wurin. Jama'a mun gane wannan, kar kawai ta je ta yi sille, babu zani a jikinta, ba kowan jo jikinta, ba su cikin jikinta sai doguwar riga, ta zo ta zauna aljani ya buge ta, ta fara birgima ana ganin cinyarta, ana wannan haramun ne ya mai ruka. Dan haka sai ta kawo ta rufe al'aurarta duk abin da ya kamata, yadda jujjuya juye ba za a ga al'aurarta ba. Jama'a mun gane wannan da kyau, waɗannan ka'idoji ne na addinin musulunci kamar yadda na faɗa jiya, ba wai ka'idojin ruka ba. In kace ka'idojin ruka to me aka bawa addinin musulunci? Ba kamar mawaki ne da yake ba manzo Allah ya zo ya kaso fara ba, yace menene wa innam min ulumika ilmul lawhi wal qalam, wai kadan daga cikin ilimin manzon Allah ilimin jidda ke lawhul mahfuz a rubuce, dunnun wal qalam da yake rubuta din nan wai kadan ne cikin ilimin manzon Allah, to ne aka rage wa Allah? Duk ilimin Allah an kwashe an ce wannan kadan ne cikin na manzon Allah, to shi Allah fa dole ko da yake ne? Mun gane abin da ake nufi, in ka ce waɗannan ka'idojin ruqya ne, to ka'idojin ruqya to shi kuma musulunci fa? Tunda ruqyan nan musulunci ce, sai ka ce waɗannan ka'idojin musulunci ne waɗanda duk mutumin da ke son a ainihin yi mishi ruqya sai ya cika su, to ya cika ka'idojin musulunci to sai a mishi ruqya kenan. In ka je wurin boka ba cewa yake ka kafara kaza ba, ka kafarin zani, ka kawo sabon koko, sabuwar ranga, jiya shar'anta maka, in baka kawo ba yana maka, to ka'idojin bokanci kenan. Mun fahimta? To wannan ka'idojin na musulunci ne, don haka sai mutum ya kiyaye su. In mutum yana kyamar ya kona laya, ko yana ganin laya ba kafirci ba ce, sai ya ce to kai ba musulmi ba ne, har ne ne kai, yau za a taimake ka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka ya kamata jama'a su gane. Sai malam ya ce hatta la tatakashafa fi asna'il ilaji, yadda ba za ta rinka ainihin al'aurarta ba za ta rinka fitowa sarari ba a yayin yin ilaji din, domin aljanin ya halarto zai zantana da ƙarfi, tana miƙa, tana zambarwa, tana buje-buje, to kaga dole ne ta zanta rufe jikinta. Hijabi kuma irin hijabi na musulunci, ba irin wannan hijabi na sisters na munafunci ba. Akwai wani shegen hijabi da yake rufe iyakai da wuya, wannan haramun ne sisters da kuke sa wannan. Ya ku sisters, addinin musulunci fa ba wai abu ne wanda yake kawai na turanci ba, wai sai ka ga an zo ana son wai a danyi fashin, sai a dan sa wani dan munafikin hijabi haka iya wuya haka, ana wani mammakala ka fada, wallahi ƙarya ne. Allah ya ce sai an sanya hijabi, babban hijabi, nassin alqur'ani cikin suratul ahzab, haka yake yudnina alaihinna min jalabibihinna, su saukar da jalbab din su ya sauka ƙasa. Ka'ida dangane da mace, ko dai ta samu bangajejen yadi wanda za ta dinka, wanda zai rufe dukkan jikinta tun daga sama har ƙasa, ko kuma in haka ba ta samu ba sai ta samu doguwar riga ta sa, wanda ita doguwar rigar ta kai ƙasa, sannan sai ta dinka hijabi. Shi hijabin kar ta ga cewa ai tana da taguwa, ta dinka hijabi iya nonanta, ana ganin kwankwasanta, wannan haramun ne. Don ainihin mutum in ya sanya doguwar riga in yana tafiya, namiji ne ko mace, kana ganin juyawar jikin shi, wannan bai halatta ba a musulunci. Ko kin sa doguwar riga, sai ki kawo bangajejen hijabi, sai ki sa wanda akalla hijabin nan zai rike kwankwasanki zuwa wajen karin tsuwar wayanki. Ba daidai ba ne ki sanya hijabi iya wuya haka, ko iya nono, ana ganin karyawar tsuwar wayanki kina tafiya, wallahi kin zama fasika. Ya kamata jama'a su gane. Shi yasa ƴan boko ana son ai addinin musulunci, amma wai ana ganin sanya wannan bangajejen hijabi wai ƙauyanci ne. Dan haka sai a ji a dinka wani munafikin hijabi irin na kiristoci, na mushan, aje a sanya shi iya wuya haka, ana wani makalkala makalkali, ana wani gayun ƙarya, to ƙarya ne. In zaki musulunci ki musulunci, in ba zaki ba ki san yadda zaki je ki sa minijin sinki ko ki kona kanki ko duk abin ma da zaki yi, amma dai musulunci in za a yi ba a diban shi rabi, sai dai a diba duka. Ku je ku karanta littafin Jilbabul Mar'atul Muslima ku gani, sai fa mutane su gane wannan. Ko ƴarka zaka dinka hijabi, kaka dinka mata dan musulun hijabi, dinka mata babba, matar kan zaka dinka mata, uwar kan zaka dinka mata, in tace yayi yawa sai kace to sai ki zaba, ko dai sa hijabi ko kuma aure zai mutu. A ce me ye zafin hijabin? A ce hijabi Qur'ani ne, kuma Qur'ani ne yace ba in ta bar sallah ba a zauna da ita. Ya jama'ar musulmi, in aka ce za a rinka zare igiyoyin musulunci kaɗan kaɗan muna sallama, sai an waye gari duk igiyoyin an zare. Sai yasa duk abin da ka sani in aka zo ba sassauci, iyaka kawai waɗannan miyagu su ce ai sun cika zafi, ai sun cika zafi. Duk waɗannan da suke ganin cewa muna da zafi din nan, je ka same su ka ga yadda addini yake lalacewa tun daga gidansu har waje. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yasa ƴarka, uwarka, matarka, ƙanwarka, duk wanda za ka yi wa hijabi, kai ko kyauta za ka baiwa mace hijabi, dinka mata bangaje da hijabi. Shi yasa in aka tashi gwada hijabin mace, ana gwada ta tun daga goshinta ne. Mu ne telolin musulunci, jama'a daga goshi ake gwada, goshi daga goshinta za ka sa tip ya kai tela, tun daga goshi za ka sa har kafarta, haka ake yi. In ka dinka mata sai zuba ƙasa haka, to haka shari'ar musulunci take. Matan sahabbai su da yake ba sisters in ƙarya ba ne, sisters sun gaskiya ne. Ummu Salama sai ta ce, ya manzon Allah, ka ce in mun gwada kuma mu ƙara ɗani ɗaya, wato kai telan ka gwada tsawon hijabinta tun daga goshi har ƙafarta, in ya baka inci 60 sai ka sa inci 70 kenan, inci 10 sai ja ƙasa. Sai Ummu Salama ta ce, to ai wannan daidai da ɗani ɗaya da zai ja haka a ƙasa. Sai ai yayi kaɗan, in ina tafiya, in ina ɗagawa ina tafiya, ai za a rinƙa ganin ƙafafuwa na. Sai manzo Allah ya ce, jirrihi zira'an, to sai ki sanya zira'i guda, kamo guda haka, in ka gwada tsawonta inci 60 to sai ka sanya inci 90 kenan, sai ka ƙara inci 30 ta sa. Ya wuce dai a ce a ƙauye ce kaza kaza, amma ta je ta yi bokon, ta yi public admin, ta yi business admin, ta yi turanci, ta yi kaza, ana ƙwanƙwasa ta sai a ji karatu kamar Baturiya ce uwarta. To amma hijabi kuma tana nan da shi. Babu alaka in za ka yi boko sai ka yi rara. Sarda ya yi boko, Tafaɓalewa ya yi boko, ka taɓa ganin na da shat? To amma yanzu saboda ƙarya wai sai mutum ya sa shat tukuna, za a yadda shi ɗan boko ne, ana ganin ɗuwawun shi a waje. In aka ga ɗuwawun ka a waje, na mutunci kuma, ana ce maka oga. Ƙarya suke wallahi, sun san mutumin banza ne. Allah ya kiyaye. To kan je duk ƙa'ida, jama'a ƙa'ida ce ta musulunci. In mace kake wa magani sai ta rurrufe jikin nan nata baki ɗaya. Sai malam ya ce, attase ƙa'ida ta tara, wala tu'aliji imra'atan wa hiya mutalabbisatun bi mukhalafatin shar'iyya. Kai malami ne yin ruqa, kar kai wa mace maganin aljani ko maganin asiri ko wani magani a halin tana sanye da wani abu wanda ya saba shari'ar musulunci. Ka anta kuna kashifatan wajhaha, kamar ta zan tana buɗe da fuskarta, domin wahidu bali yana daga cikin waɗanda suka ɗauki ainihin fatawar cewa rufe fuska wajibi ne, don haka buɗe ta haramun ne. To in har fuskarta a waje take, sai ce to haramun ne kai mata magani. Kun ga haka ƙa'idoji na musulunci suke tafiya. In ka ji malamai na jayayya akan wata ƙa'ida, wannan ƙa'idar guda ɗaya tana da ainihin alaƙa da matsaloli da dama ne. Shin fuskar mace da tafukan hannayenta al'aura ne? In aka ce eh, to babu shakka akan cewa in ka zo yi mata magani sai ka rufe fuskarta da tafukan hannayenta. A ƙarƙashin wannan fatawar, to bai halatta mace ta tuƙi mota ba kenan. A ƙarƙashin wannan matsalan ne, shin ya halatta mace ta tuƙa mota ko bai halatta ba? Sai suka ce, to in fuskarta na al'aura ce, to bai halatta ba, don sai ta rufe fuskarta gaba ɗaya. Tuƙin mota ko ba zai yiwu a ce idanuwanka ne kaɗai a waje ba. Don haka sai suka ce, to haramun ne ta tuƙa mota kenan. A ƙarƙashin wannan, haramun ne ta fito fuskarta a waje. In kuwa ya zama halal ne, sai suka ce, to a ƙarƙashin haka za ka iya yi mata ruƙuya fuskarta a buɗe, amma da sharaɗin ya zama fuskar babu ado a ciki, bata bi ta shashshafa wasu abubuwa na ado a ciki ba. Wanda dama wannan shafe-shafen da suke suna da wasu hukunce-hukuncen daban. Sanya jambaki da mata suke, jambaki haramun ne, jamfarki haramun ne, hoda wadda ainihin mata ke sanyawa take canza musu launi, kaga mace baka sai ta ainihin kawo hoda sai ta sanya a fuskar ta, sai ga ta zama wata chocolate color, tayi wata nare-nare haka, haramun ne. Ko kuma farace jazir jaye mata yawa, sai ta kawo hoda sai ta sa, sai wannan hoda sai ta daidaita haskenta, to haramun ne. Dan haka hoda in dai ba ta kuraje ko ta pimpus ko makamantan haka ba, haramun ne a cikin addinin musulunci. Karanta ta'alikin Hamidul Fiqi akan Bulughul Maram da kuma ainihin littafin ainihin Tuhfatul Arus na ainihin Ash-Sheikh Ismailu Istanbuli. Jama'a mun gane wannan da kyau, sai mu dawo kan matsalan. Sahihiyar magana daga cikin maganganun malamai shine fuskar mace ba al'aura bace saboda hadisin Asma'u, wanda wannan hadisin na Asma'u malamai sun kai sun komo game da shin ya inganta ko bai inganta ba, amma babu shakka hadisin Asma'u wanda yazo cikin Sunan Abi Dawuda da riwayar da tazo cikin Musnadul Imam Ahmad, isnadin ta akwai matsala. Wannan matsalar sai ta sa sai wasu malamai suka ce sai ai watsi da ita, to amma tana da isnadi sahihi mursali a cikin Kitabul Marasil na al-Imam Abu Dawuda. Dan haka malamai suka tabbatar da cewa hadisin Asma'u hadisi ne hasanun bi majmu'i tawqihi, domin da masu malaman hadisi suka ce riwayar mutumin da ya zama masturi ne ko sayyi'ul hifzi ko muttaridi, in ta ainihin samu mutaba'a ta wata hanyar daban, to sai a ce wannan hadisi ya zama hasanun bil majmu'i. Karanta littafin Nukbatul Fikri ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, wacce riwayar da tazo cikin Abu Dawuda da Musnadul Imam Ahmad da Annabi yake cewa Asma'u, yake Asma'u mace in ta balaga ai bai halatta a ga komai nata ba sai fuskar ta da tafukan hannayenta, saboda ita yar Aisha ce da ta tashi shigo gidan yadda kanwarta sai ta sa gyale irin na ƴan mata din nan, gyale kawai sai ta sa haka, ma'ana ta dan gani sai ta kawo gyale sai ta sa, ana ganin jikinta shara-shara, shine sai mijin yattata, mijin kanwarta Annabi kenan, sai ce yake Asma'u mace in ta laga bai halatta a ga komai nata ba sai tafukan hannayenta da kuma ainihin fuskarta. To wannan hadisin a wannan riwayar ta Musnadul Imam Ahmad da kuma riwayar Abu Dawuda, to riwaya ce wadda take fiha da'afu, akwai rauni a cikinta amma ba da'ifiya bace. Akwai bambanci tsakanin hadisi da'ifi da kuma hadisin da Allah zai fihi da'af. To fiha da'af, to wa hiya munjabiratun bi riwayati Abi Dawuda fi Kitabul Marasil, in aka dauko waccan riwayar ta ainihin Abu Dawuda, matsalar da ita wannan ta samu, to ita bata samu ba, isnadi ne lafiyayye gar, to ita kuma matsalar ta shine irsali. To riwayar mursala, riwaya da take mursala sahihiya, za a dauke ta karfafi wannan da ita, don haka sahihiyar riwaya ce, ma'ana riwaya ce hasan, don haka a takaice za a iya hujja da ita. To tunda ko wannan riwaya ta tabbata, to babu shakka akan haka hukuncin yake, fuskar mace da tafukanta ba ainihin al'aura bane. Ta iya yiwa kana karantawa a cikin nassoshin hadisi sai kaji an ce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mata sun kasance suna sanya niqabi, suna rufe ainihin fuskar su, wannan ba nassi bane akan cewa dole sai mata su rufe, a'a, domin wannan ba mantuki bane, wannan aiki ne aka ce sahabbai suna yi mata. Anan kuma a nutukance da baki da baki Annabi ya ce mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai fuskarta da tafukan hannaye, sai aka ce don haka ana gabatar da mantuki akan ma'mul, wannan aiki ne, wannan kuma magana ce, to za a gabatar. Sannan abu na biyu aka ce ai dama ba an hana rufewa bane, in mace ta rufe ba a hana ta ba, amma in ta bude fa to ya halatta, amma halaccin budewata da sharadin babu ado a fuskar tata, kamar matan bare-bari da shuwa'ara suna huda hancin su suna sa ainihin zobe a hancin, wannan ado ne ga babarbariya da ƴan shuwa'ara. To duk babarbariya ko shuwa'ara ko makamantan su da kai ado ta sa irin wannan, to haramun ne ta ainihin bude fuskar tata ko dai ta cire wannan adan na zoben da ke jikin hancinta. In ko za ta bashi to sai ta kawo niqabi ta rufe fuskarta. A takaice waɗannan su ne bayanai jama'a. Shi ma karanta littafin Jilbabul Mar'atul Muslima, to Wahidu Balighi yake ya ɗauki wata maganar cewa bude fuskar mace haramun ne sai ce to ka an ta kuna kashi fatan wajihaha kamar ta zan tana bai bude da fuskar ta awwa bi atan tiban ko kuma tana sanye da turare in tana sanye da turare ba za ka yi mata ruqya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Nasa'i sahihin hadisi Abu Huraira yana zaune sai wata mace ta fito za ta tafi masallaci sai ji tana kanshin turare sai ce baiwa Allah ina zaki je sai tace masallaci yace kuma kika sanya turare tace eh sai ce to naji masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa matar duk da ta fito za ta yi sallah ta sanya turare ko ta yi sallah Allah ba zai karba ba don haka in kina son sallar ki ta karbi ki koma gida ki je ki wanka ki wanke turaren sannan ki sawo tufafin ki ki zo ki sallah wannan na daga dalilan da suka nuna ashe ka ji kanshin wata turaren wata mace wadda ba ta taba wannan haramun don haka wannan mata da za ka yi wa ruqya da turare a jikinta sai a ce hajiya a je a wanke turaren nan halaga bata mala ai ba komai a ce ina akwai komai hajiya ai in ba wannan duk ba harka gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko ka'ida ce islamiyya sannan awwabi'atan manakir ko kuma tana sanye da mugun abu ya jama'a ku duba yadda Wahid Bali ya bayani ko tana sanye da mugun abu ala azafiriha akan farkanta jamfar ce sai ce mugun abu dan a kyamace shi in kana da ƴa mace in ta zo ta ce tana son jamfar ce ko jambaki sai ka ce ai wannan mugun abu ne wato mu rinka kyamatar da ƴaƴanmu abubuwan sabon Allah jama'a mun gane wannan da kyau don haka ku dubi kalmar da ya amfani sai ce awwabi'atan manakira ko tana mai sanye da mugun abu fi azfariha a ainihin farcanta mun fahimci wannan in tana sanye da wannan ainihin jamfar ta kakkai mata tashabbuhan bil kafirat don wannan kama ne kwaikwayon kafirai jama'a mun gane wannan da kyau sanya jambaki da jamfarki na daya kwaikwayon kafirai ne kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake fadi cikin Adabu Zifaf yake kwaikwayon karuwan America ne na daya kenan na biyu kuma canza halitta Allah ne saboda leban ana son ya jani ma'ana wannan hasken da Allah ya sa wa leban tarena dan haka sai an kawo ainihin jambaki an sa to haramun ne wannan giyar turawar da Allah ya wa girarta sai baki bai isa ba sai ta kawo ainihin wani bakin ainihin abin nan ta sa wannan haramun ne wannan farce nata hasken farcen ta bai isa ba sai ta kawo ja ko kore ko mai ruwan toka ko makamantan haka ta sa kai da iskanci yayi iskanci ma gaba daya sai su ibo hoda sai su murza a saman idansa haka to duk waɗannan abubuwan wallahi sai kun sa ido wurjanjan akan ƴaƴanku da matanku wallahi in kai sakaci za a yi baba na daka gemu na waje kai dai ga ka gabin sunna amma kuma matanka duk baki ɗaya suna kwaikwayon kafiran America shesa sai ka yi fatsayin daka in ka bi waɗancan fasikan da suke cewa ku kun cika zafi ku sassauta ka je gidajensu ka ga yadda ake kece mutuncin shari'ar musulunci sai ka ga mutum babban malami ne ya hauye wa'azin ƙasa baki ɗaya ya hauye wa'azin ABC IBC kowane ne ji ya gama baki ɗaya kana zuwa sai ka je ka samu matar shi da jamfarki in shi da jambaki da makamantan haka da ake ba ke sai ake an yi hilafa ka ji mugu wai an yi hilafa wai an yi saɓani a ina aka yi hilafa manzo Allah ya ce abu haramun ne babu wani saɓani da za a sake karɓa wai an yi hilafa ko harafin bai iya faɗi ba wai an yi hilafa wai malamai sun yi saɓani shine sai ce an yi hilafa to an yi hilafa amma kai an hallafe ka a cikinta ka tabbatar da cewa in shari'ar musulunci ta haramta abu haramun ne yasa jama'a ku sa ido akan waɗannan abubuwa kunshi dai shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle abinda shari'ar musulunci ta halatta ke ai kunshi da lalle shari'ar musulunci ta halatta shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle abinda matan ku suka ƙara sai su kawo muku dalili akan haka shari'ar musulunci ta ce ai kunshi da lalle ta halatta shikenan ƙarin gashi haramun ne a musulunci kowane iri in dai har aka san cewa za a kawo wani gashi a azam ko kuma ga wani mai da za ta sa gashin ta ainihin ya ƙara tsawo ma'ana abinda Allah ya mata ta rena kenan, ta safa man gashi wanda gashin ta zai taushi, wannan babu laifi akan haka, saboda yazo cikin hadisi Annabi ya daba da iznin haka. Ku je ku karanta littafin Kitabut Tarajjul na al-Imam Abubakar Al-Khallal, tare da tahqiqin da wani malami dan Saudiya ya mishi, duk sai da ya tattauna irin waɗannan matsalolin, jambaki, jamfarke, bleaching, menene duk irin wannan, a je a sassaka wushiriya, a fitar da wushiriya, nonon ta kato ne, wai ba a gayu da katon nono, sai a je a matse shi ya zama dan karami kamar nonon budurwa, duk wannan abaki dai haramun ne jama'a, kar mu bata wa kanmu lokaci. Abin da yake faruwa kamar yadda Kishk ya faɗi, Allah ya gafarta mishi, yace Turawa suna yakar mu, kafirai suna yakar mu yaki har a cikin gidajen mu, yace sai daidai lokacin sallar magariba gidan talabijin sai a sanya film mai kyau, sai yaran mu suki fitowa sallar magariba. Baka sani ba, kaje ka aje wa matanka ko ƴaƴanka talabijin din yana tabbatar da su, baka sani duk program din da suka ga dama su kama su sa wurin kaset, in ba su da naira 250 siyo kaset din drama, suna da ainihin wurin yo aro naira 20 ko naira 30, za su je su yo aron kaset su zo su sa kowane iri. Kai dai wai ka sai matanka talabijin, ka sai musu video, kai wai kana ga kai dan birni ne, ka zama ba gidaje a shar'ance, labudda ka sa ido, ka zo ka kawo musu talabijin, me suke kallo a talabijin, ka kawo musu video, me suke kallo a video, ka kawo musu radio, me suke kallo a radio, me suke ji a radio, ba kawai ka siya ka bar musu kawai shikenan ba, wallahi sai ka gama kyakkyawan addini, sai a je kiyama sai a ce za a saka ka wuta. Me yasa sai a ce wani bangare na ainihin doka Allah a kanka ya nalace, shine me baka kula da iyalanka ba. Allah ce wa yaqu anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta, wa quduhan nas wal hijara, ku din nan mutane ku ne makamashin ta da duwatsu. So da haka mutane su kiyaye wannan, wannan za a ga cewa to ai an tsaurara, wallahi ba tsaurara ba, wajibi ne sai kun sa ido akan haka. Amma kai ka samu kuɗi, ka sai musu talabijin, ka sai musu radio, ka sai musu kaza, kowace aya su sheke akai, baka sa ido akan abubuwan da ake ba, wallahi abin zai zama matsala gare ka. So da haka za su je su sanya abubuwan da za su ta garin irin yadda ake waɗannan abubuwan na karuwanci. Kuma da sun zo sun yi wannan, yaka ta dawo hutu daga makarantar secondary, ta zo ta shafa irin waɗannan shafe-shafe, sai ce to ai ƴan makaranta ne, ƴan makaranta ne, ai ƙarya ne, sai ka sa ido akan ta, me take yi, me ya dace? Jama'a mun gane wannan da kyau, wallahi rashin kula da waɗannan abubuwan ya sababbar da barna da yawa. Sai ka je ga babban malami, sai a zo yana ta faɗa taron suna ba kyau, bid'a, yayi wa'azin baki ɗaya, yayi wa'azin jiha, yayi wa'azin karamar hukuma, duk ya gama wa'azi. Sai ka je ka ga an yi haihuwa gidan shi, ba a tara mai mamaye da safe ba. Amma kuma in ka je da rana, sai ga an tara mata. Me kenan wannan? Ba gwamna ku ban maza su taru ba, ba Fatiha suke karanta da salati, Fatiha da kulhu wallahu da alam na sharaf? Waɗannan matan fasadin da suke in sun zo taron suna ya fi fasadin da waɗannan malaman bid'an suke yi. Su yi shewa, su yi iskanci, su tsine maka albarka, su tsine wa uwaka, in kai musu fate su zage ka, su zagi fatanka, dafa duka suke so, kai kuma ba kai musu ba. In kai dafa duka, sai ka sa nama, sai ka sa kifi, ba haka ba, su tsine maka, su tsine dafa duka ka albarka. To me ya zafi? Dole ne in aka yi maka haihuwa ba wanda zai zo gidanka. Duk wanda ya zo ya barka ya minna, to a tafi. Sunan yaro Ahmad, sunan yaro Ibrahim, sunanta Khadija, sunanta Safiya, shikenan ranar suna a yanka rago, matsala ta kare. A aika makwabta abin da ya samu, kada wanda ya zo gidan ka zo kai taron ne, wai za a zo za a taya matar wai aiki, aikin ne gidan, babu mata a gidan, babu mata gidan, tukunya ko buhu guda ne na shinkafa mace ɗaya za ta iya dafawa, ƙarya ne a ce sai an yi gayyan matan dangi, duk ƙarya ne. Walima a ina aka ce mata su walima, a ina kuka karanta? A ina aka ce maza suna walima in an yi haihuwa? A ina ne manzo Allah ya yi hadisin Muawiya ta dan ƙurra? Ai ba hujja bane. Wannan bid'a da ka gani, wallahi sai an aje tankawa da za ta tarwatsa ta, in ba haka ba za a zauna lafiya ba jama'a. Babu abin da ku duba jama'a, babu abin da ke cin mutuncin tauhidi irin shirka, ba abin da ke cin mutuncin tauhidi irin shirka, babu abin da ke cin mutuncin sunna irin bid'a. Idan ana son wargaza bid'a jama'a, tankokin yaki ake ajewa, duk inda wata bid'a ta motsi sai a wargaje ta. baku da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau shekara watan kwacin 50 da suka wuce da yazo zai wargaje wata bid'a haka ya sanya wa littafin suna Nasbul Majaniq li nafsi kissatil gharaniq yake kafa tankokin yaki tankokin yaki ya kafa zai wargaje kissal gharaniq wata kissa ce da aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba hada kai da mai mushrikai sun yi wa Allah sujuda shi ma yayi wa ainihin gunkin su da aka ambata sujuda wai har yace tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja waɗannan manya-manyan gumaka wai manzon Allah ma yana neman su cece shi gobe kiyama wai aka ce manzon Allah ya faɗa shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to wannan bid'a ce aiki ya samu shine ya kafa tankokin yaki yace nasbul majaniq kafa tankokin yaki igwa igwa dan me sai yace linnafsi kissatil gharaniq dan a tarwatse kissar gharaniq jama'a mun gane waɗannan bid'o'i da kake gani wallahi in ba a yi musu wurjan jamba sai sun zo sun fatattaka mu ku je ku ga sauran ƴan uwanmu ƴan izala ku je ku ga meye bambancin su da ƴan dariqa har gemu sun rage yayi daidai da irin na ƴan dariqa kamar farin wata zai fito ranar fari gemu ya tafi can tun yana da kasin ba yana da kasin ba yana nan sai ya sara kasin ba ana nan gemun yayi tso sai a dade ana nan sai a dade shi kamar irin na ƴan iskan America masu neman ƴan mata ana nan sai a dade shi irin na limaman dariqa can sai ka daga kai sai ka sa tabaran hangen ne su zaka hange shi to ana nan wataran kuma sai a share shi shi yasa malaman hadisi sun fi kowa zafi wajen bid'a dan haka sun yi rubutu akan bid'a Ibn Wabbah Al-Qurtubi yayi bid'a al-bid'a wal inkar gashi malamai sun yi rubuce shi yasa kaga malaman malikiya sun fi kowa fada da bid'a saboda Imam Malik malamin hadisi ba sa sassauce har wannan neman taimako da kuke a masallaci Imam Malik ya ce bid'a ne ana yawo da gangami fi sabilillah duk Imam Malik ya ce idan bid'a ne yace ada gangamin ma taimako a cikin masallaci ma bid'a ne Allah Allah ya kire da mu. Sai da yadda lokaci ya kure sai gobe insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa